sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 8 ga watan Satumba a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa yau Alhamis cewa shugaba Joe Biden ya amince da wani ƙarin tallafin dala miliyan 675 na taimakon soja ga ƙasar Ukraine. Ma'aikatan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin ƙasar Albaniya sun kwashe daren jiya Laraba suna tattara kayansu bayan da aka ba su sa'o'i 24 su fice daga ƙasar saboda wani babban kutse na yanar gizo da gwamnatin Albaniya ta ɗora alhakinsa kan Iran. Wata tawagar 'yan majalisar dokokin Amurka na ziyara a Taiwan bayan da ake ci gaba da takun saka kan ikirarin da take yi na tsibirin mai cin gashin kansa.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaron hukumar DSS a Najeriya sun kai samami a gida da ofishin Malam Tukurmamu wanda ke hannun hukuma a yanzu haka, kamar yadda 'yan uwansa suka tabbatar.
Yan uwanmu suna bacci, jami'an SS suka zo suka shiga suka yi bincike duk da cewa ba su nuna wani takardar ko warrant na search ba. In mutum yana da laifi, ya kamata a fito a gaya wa duniya me laifin da mutum ya yi.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a yayin wani taro a ƙasar Rwanda, shugaban jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad ya bayyana wani shiri da ya kaddamar na bunƙasa noma da samar da abinci na tsawon shekara hudu a fadin Nijar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya ne karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa yau Alhamis cewa shugaba Joe Biden ya amince da wani ƙarin tallafin dala miliyan 675 na taimakon soja ga ƙasar Ukraine. A jawabin da ya aja masa taron ministocin tsaro na ƙasashe da dama da aka fi sani da ƙungiyar tuntuɓa ta tsaron Ukraine, Austin ya ce taimakon zai haɗa da manyan bindigogi da motoci masu silke da kuma na'urorin kariya na tankokin yaƙi. Austin ya ce yaƙin da ake yi a Ukraine yana cikin wani muhimmin lokaci yayin da sojojin Ukraine suka kai wani farmaki a kudancin ƙasar, kuma yanzu muna ganin gagarumin nasarar kokarin da muke yi a fagen daga. Ya kuma ce kungiyar tuntuɓa za ta yi aiki tare don horar da sojojin Ukraine da kuma biyan bukatun tsaron Ukraine na dogon lokaci. Ma'aikatan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin ƙasar Albaniya sun kwashe daren jiya Laraba suna tattara kayansu bayan da aka ba su sa'o'i 24 su fice daga ƙasar saboda wani babban kutse na yanar gizo da gwamnatin Albaniya ta ɗora alhakinsa kan Iran. Wannan dai shi ne karon farko da aka gani inda wata ƙasa za ta yanke hudar diflomasiya da wata ƙasar sakamakon kutsar na yanar gizo. Daga daren jiya Laraba zuwa wayewar garin yau Alhamis, an ga jami'an diflomasiyar Iran suna ta zirga-zirga babu ƙaƙƙautawa a cikin ofishin jakadancin Iran a Tirana. An ga yadda aka shiga da wani katon mazubi da babu komai a cikin harabar ofishin, daga baya kuma aka saka wuta a cikinsa wanda ga dukkan alamu an kona takardu ne. Ma'aikatan suna da har zuwa tsakar ranar yau Alhamis su bar ƙasar ta Albaniya. A ranar 15 ga watan Yulin da ya gabata, wani kutse da aka yi ya katse da yawa daga cikin ayyuka da shafukan yanar gizon ma'aikatan ƙasar ta Albaniya. Wata tawagar 'yan majalisar dokokin Amurka na ziyara a Taiwan yayin da ake ci gaba da takun saka kan ikirarin da take yi na tsibirin mai cin gashin kansa. Ana ci gaba da samun bakin Amurka da ke zuwa don ganawa da jami'an Taiwan tun lokacin da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai tata ziyarar. A farkon watan Agusta ne dai Pelosi ta kai ziyara, a kuma martanin da ƙasar Sintamayar, ƙasar ta zafafa ayyukan sojinta inda ta aike da jiragen yaƙi na ruwa da na sama, kana da jirage marasa matuka zuwa tsibirin a kullun. A ƙarƙashin jagorancin 'yan Democrat Stephanie Murphy, tawagar ta gana da safiyar yau Alhamis da shugabar ƙasar Taiwan. Ita dai sun take amincewa da ayyukan hudar diplomasiya da gwamnatin tsayin Nguyen, inda take hana ta shiga wasu kungiyoyin kasa da kasa.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu leka bangaren rahotanninmu. Biyo bayan tsare mawallafin jaridar Desert Herald Malam Tukurmamu, wanda ya shiga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da 'yan bindiga a kokarin ceto fasinjojin jirgin kasan nan da aka sace a watan Maris. Bayanai daga iyalansa sun bayyana cewa jami'an hukumar tsaron DSS ta Najeriya sun kuma kai samame gidansa da ofishinsa don gudanar da binciken kokwaf, suka kuma yi awan gaba da wayoyin hannu da wasu takardu. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
El Faruk Ahmed Mamu kani ne ga Malam Tukurmamu ga kuma bayanin da ya min.
Da misalin kaman karfe 12:30 'yan uwanmu suna bacci, jami'an SS suka zo motoci da dama da kuma manyan makamai suka shiga suka yi bincike, duk da cewa ba su nuna wani takaddan ko waran na search ba, ko kuma takaddan da zai nuna suna da iko ko izinin su shigo. Cikin dare suka keta haddi da hakkin mata, suka shiga gida suka rinka bincike duk wayoyin yaran gida suka kukkwace, wanda yanzu haka ba musamman me ke faruwa ba. Haka zalika sun daddabi takaddu, sun daddabi kwamfutoci, sannan kuma suka je office nashi. Office din nashi ma da something abin da suka yi. So gaskiya mu wannan abin da suke mama jin daɗin shi, in mutum yana da laifi ya kamata a fito a gaya wa duniya meye laifin da mutum yayi.
Hukumar masana shari'a za su ce akan haka. Barista Modibo Bakari kwararren lauyan tsarin mulki ne a Najeriya.
Bisa ga tsarin mulki na Najeriya, kama mutum ba shi ne tabbatar da laifi game da shi ba, saboda akwai tanadi da tsarin mulkin Najeriya yayi, wato duk wanda aka kama lokacin bincike ko tuhuma ko tsarewa duk wata matakin da aka dauka ba shi ne tabbatar, wato everybody who is accused of criminal offense is presumed innocent until contrary is proved. Sashi na 33 karamin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya yayi tanadi. A yanzu dai ba za a ce ma yana da laifi ba tukuna, sai abinda bincike da kuma an gurfa don kotu in har ta kama, domin ba kowane bincike ne ma ake kai gaban kotu ba.
A cewar kungiyar rundunar adalci reshen Arewa maso gabashin Najeriya, baki ɗayan wannan matsala dai sakaci ne irin na gwamnati, kamar yadda shugabanta Malam Zakari Adamu ke shaida min.
Wannan ya nuna cewa sakacin gwamnati da kuma gazawar gwamnati a ce an waye gari wani mutum ya daina sasanta da masu kashe mutane haka kawai. Akwai gwamnati, muna da komai, duk wani abin da ake a duniya Allah ya ba mu shi. Yau waye gari a ce ana kama mutane ana cinikin su kaman akuya, kuma gwamnati tana gani sai wayansu mutane farar hula sun je sun zauna da mutane, a ɗauki kuɗaɗe dukiyar mutane ana ba su ana kare tattalin arzikin Najeriya. A waye gari kuma a ce wai kuma daga baya gwamnati sai wani fargaba daji mara amfani a ce an je an kama wani mutum sakamakon abin da yake, to lokacin da yake yi ita gwamnatin tana ina, a boye yake yi, a fili yake, duk duniya ta shina. Kaga wannan abu ne wanda ba zai kare ba, wanda kuma ita gwamnati in tana so wannan abu ya kare a cikin kankanin lokaci zai iya karewa. Gwamnati ta yi gama da wannan abu, wanda ko na ga maka cewa in ba gwamnati ta dauki mataki ba wannan abu za a dade ana yin sa ba san lokacin karewa ba. Kuma a waye gari a ce an je an kama mutum ba tare da wani izini na kotu ba. Kaga wannan abu ne wanda ana yi wa karan tsaye a tsarin mulkin demokradiya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yau Alhamis, ƙasar Koriya ta Kudu ta miƙa buƙatar ganawa da Koriya ta Arewa don dawowa da haɗuwar iyalan da yakin Koriya ya raba. Duk da daɗaɗɗiyar tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen makwabta kan shirin kera makamin nukiliyar ta Arewa, ministan haɗin kan Koriya ta Kudu Kwon Yong-si ya ce Seoul na fatan jami'an Koriyoyin biyu da nauyin ya rataya a wuyansu za su gana gaba da gaba da wuri don tattaunawa ta gaskiya. Babu tabbas ko Koriya ta Arewa za ta amince da wannan ta yin, saboda tuni ta yi watsi da ta yin da sabuwar gwamnatin Koriya ta Kudu na bada agaji mai tarin yawa a maimakon kawar da makaman nukiliya. Ƙasashen biyu na Koriya kan bar iyalai da suka rabu su haɗu lokaci zuwa lokaci don su gana, sai dai rabon da yi irin wannan haɗuwa tun shekarar 2018. Kamfanin Apple ya gujewa ƙarin farashin wayarsa ta iPhone da aka fi siya, yayin ƙaddamar da kayansa mafi girma a cikin shekara, inda ya fi mai da hankali kan ƙara tsaron ƙayata kyawunta. banda wani sabon agogo da ya fitar. Wayar iPhone da ita ce ke samar da rabin kudin kayan Apple an gyara kyamarori da kuma tsohon dadewar batirin ta, ko da yake an sabunta nauyin iPhone Pro gaba ɗaya zuwa sabo. Farashin wayar iPhone 14 zai kasance iri ɗaya da na iPhone 13 na bara. Farashin iPhone 14 zai fara daga $779 da iPhone 14 Plus a $899, kuma za a iya fara yin oda daga ranar 9 ga watan Satumba.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Shugaban Jamhuriyar Nijar Bazoum Mohamed ya bayyana shirin da ya kaddamar na bunƙasa noma da samar da abinci da ake kira 3N Initiative, wanda za a kwashe shekara huɗu ana yi a fadin Nijar. Shugaban ya bayyana hakan ne a yayin babban taron bunƙasa noma da ke gudana yanzu haka a Kigali, babban birnin ƙasar Rwanda. Hamid Muhammad, wakilin muryar Amurka, ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mahalarta taron na Kigali dai sun mai da hankali ne akan yadda za a bunƙasa aikin noma da samar da abinci a nahiyar Afirka. Taron wanda ya samu halartar shugabannin Afirka da ministoci da masana harkar noma, yayin da yake jawabi wajen taron bunƙasa noman, shugaban na Nijar Bazoum Mohamed ya bayyana shirin da ya kaddamar na bunƙasa noma da samar da abinci. Shugaban na Nijar ya ce shirin ya kunshi bunƙasa noman rani, samar da makamashi da manoma za su yi amfani da shi tare da kayan aikin noman da kayan aikin da ake bukata, sai kuma samar da wuraren tattara amfanin gona a yankunan karkara da samar da wuraren ajiya tare da hanyar kai su masana'antu. Kuma muna shirin samar da kasuwannin amfanin gona wanda zai sauƙaƙa wa manoma da kamfanonin da ke bukatar amfanin gonar, ta inda za su riƙa kasuwancin su a sauƙaƙe. Kusan duk shekara Nijar na shiga cikin matsalar karancin abinci sakamakon fari ko kuma karancin saukar ruwan sama. To sai dai kungiyoyin da ke yaki da yuwa a Nijar na ganin wannan tsarin da shugaban ya zo da shi zai iya kawar da karancin abinci a kasar, in ji Madugu Nuhu, wanda yana daga cikin masu yaki da karancin abinci a Nijar.
Din shekara Nijar tana fuskantar da karancin abinci. Wannan sabon tsari da shugaban kasa ya dauka, inda duk cikin jihohin Nijar an kama manoma a bunƙasa noma, insha Allahu Nijar za ta kawar da yunwa. A kawo misalin da gaskiya, tunda da ana ke da Nijar ke da Nijar, yau da menene da Nijar ke da Nijar ba kama mishi wajen noma ba. To amma yanzu tunda ya shi da kanshi ya gano ku, sai an kama manoma a bunƙasar da noma, lokacin nan ne za a kawar da yunwa kenan. Dama wannan lokacin ne muke kira.
Su kuma a nasu bangare kungiyoyin manoman a Nijar sun bayo shugaban kasar shawara na ya karkatar da hankalinsa wajen bunƙasa noma alkama da dawa. Alhaji Hamma, shugaban gamayyar kungiyoyin manoma a Gadas.
Wannan al'amarin dama mun fade shi, muka ce in dai abinci ake so wanda zai bunƙasa jiha ya bunƙasa Nijar gaba ɗaya, wannan sai mun yi noman alkama da dawa. Kuma nazarin da muka yi, alkama ce wadda za a yi manyan amina jiman, wadanda take dama an noma ta ma ga kamfani can shi ma an yi shi, wanda zai naka ta maida ta gari, ba sai mun nemi garin burodi. Alhaji, wannan ide da shugaban kasa ya yi dama mu tuntuni yana kamo, muna neman wanda zai kama mana. Yanzu haka zai bunƙasa noma da kyau ma, ba bunƙasa ta abin da za mu ci mu kadai ba, har ma wani inda muke nema can gare shi ya zo nemo a wurin mu.
Shugaban na Nijar ya bayyana fatan ganin wannan shirin ya taimaka wajen inganta noma a cikin kasar, wadda aksarin jama'ar ta manoma ne dake aikin samar da abinci. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka jihar Maradi a Jamhuriyar Nijar don jin yadda kasar ke yaki da zazzabin cizon sauro wato malaria. A yunkurin da jamhuriyar Nijar ke yi na kawar da zazzabin cizon sauro da ya addabi jama'a musamman mata masu juna biyu da kananan yara 'yan ƙasa da shekara 5, hukumomin lafiya a ƙasar sun fara aikin bayar da maganin kariya daga cutar. Kimanin wata 2 kenan da fara gudanar da aikin bada maganin rigakafin na zazzabin cizon sauro a jihar Maradi. Sai dai kuma har yanzu akwai kalubale ga hukumomin lafiya na ƙasar na wayar da kan jama'a, inda wasu ke nuna cewa wannan magani bai iso gare su ba, yayin da wasu ke nuna rashin amincewa da karɓar maganin. Abokin aiki na a Maradi, Mansur Sani, ya jiyo mana ta bakin al'umma game da wannan magani, ga kuma abin da suke cewa.
Jihar Maradi na cikin jihohin da aka fi kuma ba su magunguna da za a iya cewa a matsayin rigakafin zazzabin cizon sauro, wanda ake fuskanta a duk irin wannan lokaci idan damuna ta yi nisa. Za mu ji ra'ayoyin al'umma din yanda suke kallon wannan magani da ma tasirin da suke kallo game da shi. Malama, me ra'ayinki game da wannan magani na rigakafin cizon sauro?
Gaskiya magani alhamdulillah yana taimakawa, saboda ba hwasa masassarar ba ake, amma yana yin sauki. Akwai sauki gai, kuma ni dai ina ba yara na. Amma dai har yanzu Allah bai kaddara ba na samu wanda ya wani abu. Amma wasu suna kokin cewa in sun ba yara, yaran suna samun matsala. To komai dai katari ne, ni dai ban yi katarin haka nan ba. Kuma ina basu hasa masassara, amma dai tana zuwa da sauki. Tun da kudin ko an yi masassara ba a shiga waccan wanda ake zabara-zabaran nan sosai. Kaga ma yaro ya yi masassara ya kwana da ita, da ya tashi ka bashi dan magani, kuma shikenan. A dai haka nan dai sama-sama dai har ya ida dai. Tun da ita masassara lokaci ce. Lalle ina cikin masu goyon baya kan a rinka badawa. Wanda ya ga dama ya baɗan shi ba matsala. Amma dai magana alhamdulillah akwai sauki ciki. Ni ban taɓa samun matsala ba game da ba yaran shi. To, ni dai gani nake yi. Kamar ka ce baka amince ba a ba yaro ko kuma wannan dashin magani. Kaga in dai yaran mu ba su lafiya, likita muke kai su. Kuma sannan maganin da ake ba su, mu ba mu san yaya ne aka yi shi ba. Dan ba mu tsaya kai shi uwa uba ma a halba ma dan allura. In ma magani kana iya kin ba shi allura, ka kai dan an riga an mashi. Kenan duk abin da za a ma dan ka kai ka an same ka. Dan haka kenan ka ma yi imani kai ka bada wanda aka baka. Ni dai ra'ayina kenan, wannan abin da nake diba shi yasa kawai na yi imani da kawai in ba yara. Kamar yanda aka ce an ce rigakafi ne, to kuma insha Allah rigakafin zai zama. Da zaran yaro bayan lahiya, likita nake kan shi, a mashi allura, a bashi magani. Ba ni ne magani ba kuma ban san yanda aka yi shi ba. Imani ne na kawai ana yi na kai shi ko. To kenan wanga ma kawai in imanin in bada.
Na Hajja Aliya da ke Zaria, Zaria equal Zaria. To muna da abin cewa a Kanya, saboda an yi gangami an ce za a zuwa gida-gida a ba yara maganin cizon sauro. A takaice an zo an tambaye ni yaran mu nawa daga shekara 1 zuwa 5 har zuwa ma haka 5 dai zuwa 6. To shekara 5 din da suka duka sun ba mu magani na shi da guda. A bantala a ba yaro ya sha, kuma zuwa can a ƙara mishi. To akasari dai sangen nan dai ba mun rena ba, da aka yi raban shi yana kariyar mu sosai sosai, yana ragewa. Kenan sangen nan da aka raba ya kamata a bi gida-gida a diba a ga gidan da bai sani ya ba aibi ba a ba su sange su ƙara surfa. Kenan magani an ba yara kai uwa ba. E, kuma maganin nan muna tambaya ga gwamnati su ɗaya ne sai sati a zuwa ƙara koko su wata ne ya isa. E, kenan in sun samu ne a diba mun dai muna buƙatar sangen nan a dawo a ƙara ba mu. Ba mu samu kwana wajen mu ma bai zo ba a ce ya ƙare. E, ni mai magana ɗana 10. Kenan kowa yana son mutum biyu cikin sange. Yanzu dai magana da ake mani na hin nuna ta iske ni waje ina hira ba sangi.
Mu a ra'ayinmu gaskiya bangaren wajen wannan magani da ake cewa ana rabawa, har da ba mu ga inda ake rabawa ba, ba mu gan shi ba nan ba, a ci gaba dai. In an samu haka nan kowa yana godiya da abin, kuma abin yana kyau a gane. Kuma bangaren wajen wannan sangi ma da ake dan rarrabawa hakan ga, a ci gaba da yi, shi ma ana dan taimakawa sosai. Kuma gwamnati tana iya kokarin ta ita ma. Gaskiya bai ƙara so gare mu ba, amma tun da ana raba muna tsammanin Allah da zai zo gare mu insha Allah. Insha Allah a ci gaba da yi in Allah da.
A ra'ayina shi ne game da wannan magani na masarar cizon sauro da ake baiwa yara, yana da matukar muhimmanci sosai ta bangaren idan aka lura da duk shekara ana samun masassarar na yara da sauransu da ake fama da su. Amma a wannan ɗan lokutan shekarun nan na baya-bayan nan, gwamnati na ƙoƙari sosai wajen kula da wannan. Ga dukkan alamu yanzu an dauko tafiya sosai gaskiya mai kyau kuma albarkacin hakan da ake kokari da gwamnati da shugabanni ke yi gaskiya akwai raguwa sosai babu a ga yadda ake gani a baya yanzu likitoci sai rage dawainiya da irin wannan aika ya rage musu irin wannan kwama da ake da masu sirrin ne lokaci zuwa lokaci gaskiya a ra'ayina gaskiya wannan yana da kyau sosai Allah kuma ya sa cigaba da haka shi yara ne ake taimakama da wannan kuma su waye ana taimaka musu kenan dan masassara wannan a ce yaro yana masassara yau da gobe uwa asibiti uba asibiti su ubanni maza suna fama da wainiya na neman abinci da wani za su ji kenan da neman abinci ko da zuwa asibiti kenan hakan yana yi sosai
shi dai rigakafi ga dan adam musamman yara masu yawuce a fada ruruwa a jerin ciyawoyi haka ana ta wasan banza wanda bai dace ba to nan ne ake ebo malaria ko ba gaskiya ba yawa to amma in dai yaro uwaye suna kula da shi to ba za su yawan barin shi ruruwa ba kuma ba za su iya barin shi yana zuwa wurin ciyawoyi haka har ya samu wata cutar da za ta zo tana damun shi ko ba gaskiya ba to yana da kyau mu kula da ƴaƴanmu kuma mu kula da mu iyayensu ya zamanto duk inda muke muna cikin tsafta ma da kake ganin tana inganta dan adam to ana san shi bawa duk inda Allah ya kai shi zama da tare da iyalin shi to zamanto akwai tsafta ni dai ba san an fara ba da shi ba kun ba ni da ka zama da labari ba ko ba gaskiya ba yanzu ni yara na akwai wani magani da aka zo aka ba su kan sunan rigakafi a ba su su sha nace in yana da kyau nace to amma ba illa yaro bai lafiya a ba shi maganin zazzabi ya sha shine sai wannan mata take ga mana cewa babu matsala in dai yaro ne rigakafi ne zai yi amfani da shi saboda lokacin ta yana zuwa ne yanzu kaga yoro da ya fara tashi to kaga wannan lokacin kaga za ta sauka akwai ciwon ido akwai irin wannan abin da ake kira ko menene nan bakin ido yana hawan ga yaro to shan maganin yana da ma'ana kuma yana da inganci ba ma ga yaro ba ma haka babba ko ba gaskiya ba akwai inganci abin ne wanda Allah ke kawo shekara da shekaru shi wannan magani tsakani ga Allah yana da ma'ana a jikin yaro matashi musamman yara kanana a buga na shiri Allah da yake da rabta bawa da shi to amma yana da kyau cewa mu kiyaye ƴaƴanmu ga wasu wurare na wanda za mu ceci rayuwarmu kuma mu ceci rayuwar ƴaƴanmu tsafta dai tana ɗaya daga cikin cigaban rayuwar dan adam kuma zai kare cututtuka a rayuwar shi
to cikin al'ummar magidanta irin ku akwai wanda ba sa amincewa a baiwa ƴaƴansu wannan magani saboda wani hange ko kuma rashin wata fahimta ko kuma wani abu da suke kallo game da wannan magani na rigakafin zazzabin cizon sauro gashi dai damunar ta soma kana da naka wani ra'ayi kai ma a game da haka ko kuma wani sako gare ka game da su
yana da kyau duk mutum mai da ya kula da lafiyar dansa shi magani in kaga likita ya dauka ya bada ya ce a taimaka ma al'umma ba dan ya cutar da ƴaƴan kowa bane ba dan ya inganta rayuwar su ce da lafiyar su saboda shi abin da likita ya sani kai da ba likita ba ka sani ba ko ba gaskiya ba shi ya auna ya ganna rayuwar mu ke tafiya ya hukuma yanda abubuwa ke tafiya a ƙasa to sai Allah ya sa aka samu maganin da zai yi mana kare mana wasu cutuka ko da sun taso to cikin yadda Allah ya sa mu yi rayuwar mu da mu da ƴaƴanmu rigakafi to dole da Allah zai kawo abu ko da zai zo ga mutum cikin sauki to ko zuwa ya wuri likita insha Allah rabbi to in ya duba ya ga abin nashi bai kai tsanani ba akwai maganin da zai dauka ba shi ko ya mai allura ko ya mai ko ya bashi magani ya ce ya je ya sha in ya sha wannan Allah zai samu sauki domin saboda ya ga kare rayuwar tashi da inda yake mu'amala da inda yake komi da komi akwai tsafta wurin ko ba gaskiya ba to za ka ga ko da Allah zai kama jarabta ba ciwo to Allah zai kama shi a cikin kasira
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda kuka ji ra'ayoyin mutane a garin Maradi kan shan magani da zai ba da kariya daga zazzabin cizon sauro kuma abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin abokan aiki suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla a gaida Hawa Umar. Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon Abubakar Yahaya Lakwaja da Balane Yashi Lakwaja, jihar Kogin Najeriya, wadanda suka ce yau ce ranar ilimin dattawa ta duniya. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta bujiro da fannin koyon ilimin na'urar kwakwalwa ta kwamfuta ga dattawa da sauran masu shekaru, don su ma su yi gogayya da takwarorinsu na duniya wajen samun ilimin kwamfuta, ilimi hasken rayuwa, in ji masu iya magana. Sai sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya, wanda ya ce salam VOA Hausa. Hakika barin asibitin unguwar Sabon Layi da ke nan cikin garin Bauchi babu ma'aikatan kiwon lafiya, abin tashin hankali ne ga al'umma mazauna unguwar. Muna kira da babban murya ga hukumomin da wannan lamari ya shafa da su taimaka su kawo ma'aikatan kiwon lafiya asibitin don sharewa al'ummar unguwar Sabon Layi hawayensu da ya jima yana kwarara. Muna jajintawa waɗanda hatsarin kwale-kwale ya ritsa da 'yan uwansu mutum hudu ciki har da jariri guda a jihar Yobe. Allah Ubangiji ya ba su hakuri, ya ji kan waɗanda suka rasu, ya sa can ya fi musu nan duniya. Sako daga Kawo Mai Ruwa Bajoga da Kumrin Adamu Abubakar Bajoga. Sai kuma sakon Sani Mai Langilange ya wuri, wanda ya ce muna marhaban da shirya taro na musamman da kamfanin raba wutar lantarki ya shirya wa kwastomomi a jihar Matakebbin, Najeriya. Ganin cewa jama'a suna da korafe-korafe da dama da za su gabatar. Da fatar Allah ya sa taron ya cimma nasara. A ƙarshe sai sakon Hussein Ali Mai Gishiri Rijau. Salam sashin Hausa. Hakika matakin da Majalisar Dokokin Jihar Mutaneja ta dauka na dakatar da wasu daga cikin shugabannin kananan hukumomi akan zargin wawura naira miliyan 250 ciki har da shugaban karamar hukumar Mutar Rijau, hakan yayi daidai. Da fatan masu bincike za su yi aikin su tsakani da Allah ba tare da nuna siyasa ko bangaranci ba.
Madalla, yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa yau Alhamis cewa shugaba Joe Biden ya amince da wani ƙarin tallafin dala miliyan 675 na taimakon soja ga ƙasar Ukraine. A jawabin da ya aja musa taron ministocin tsaro na ƙasashe da dama da aka fi sani da ƙungiyar tuntuɓa ta tsaron Ukraine, Austin ya ce taimakon zai haɗa da manyan bindigogi da motoci masu silke da kuma na'urorin kariya na tankokin yaƙi. Ma'aikatan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin ƙasar Albaniya sun kwashe daren jiya Laraba suna tattara kayansu bayan da aka ba su sa'o'i 24 su fice daga ƙasar saboda wani babban kutse na yanar gizo da gwamnatin Albaniya ta ɗora alhakinsa kan Iran. Wannan dai shi ne karan farko da aka gani inda wata ƙasa za ta yanke hudar diflomasiya da wata ƙasar sakamakon kutsen na yanar gizo. Daga daren jiya Laraba zuwa wayewar garin yau Alhamis, an ga jami'an diflomasiyyar Iran suna ta zirga-zirga babu ƙaƙƙautawa a cikin ofishin jakadancin Iran a Tirana. Wata tawagar 'yan majalisar dokokin Amurka na ziyara a Taiwan yayin da ake ci gaba da takun saka kan ikirarin da take yi na tsibirin mai cin gashin kansa. Ana ci gaba da samun baƙin Amurka da ke zuwa don ganawa da jami'an Taiwan tun lokacin da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai ta ziyarar. A farkon watan Agusta ne dai Pelosi ta kai ziyara. A yau Alhamis, ƙasar Koriya ta Kudu ta mika buƙatar ganawa da Koriya ta Arewa don dawowa da haɗuwar iyalan da yakin Koriya ya raba, duk da daɗaɗɗiyar tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen makwabta kan shirin kera makamin nukiliyar ta Arewa. Ministan haɗin kan Koriya ta Kudu Kwon Yong-si ya ce Seoul na fatan jami'an koriyoyin biyu da nauyin ya rataya a wuyansu za su gana gaba da gaba da wuri don tattaunawa ta gaskiya.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.